بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي شيني هادا مو ا wannan rana a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta juma'a wanda yau 9 ga watan Ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace da 31 ga watan 3 miladiya 2023 muna cikin suratul zukhruf wanda mun karanto a jiya tun daga aya ta 49 har ya zuwa wannan aya ta 55 da aka tashi a yau. Idan ba ku manta ba, wannan jerin ayoyi yana mana bayani akan halin Fir'auna da mutanansa da irin yadda yayi taurin kai ya bujire masakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi salam, kuma ya bijirar da mutanansa suka yi masa da'a wanda sun dade tsawon lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala yana daga masu kafa, yana ni'imta su, yana ba su lafiya, yana ba su arziki, kuma aka jarraba su daga lokaci zuwa lokaci ko kunnan su zai yi laushi duk wannan bai fa'idantar ba. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma asafuna, yayin da suka fusata mu, intaqamna minhum, sai muka yi musu azaba ta daukar fansa ko kace ainifin taramuwar gayya. Wani malami yake cewa ya kai mai sabon Allah, ka ji tsoron Allah, kada dakacin da Allah yake maka ya rode ka, domin Allah yakan daga wa mutum kafa yana sako tsawon lokaci ko zai tuba. To in har bai tuba daga ran da Allah ya danke shi, to zai yaba a yazakinta. Shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake ta wa umli lahum inna kaydi matin. Allah subhanahu wataala a cikin suratu Hud yake ta wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid, cewa haka damkar ubangijin ka take yayin da ya damki wata al'umma wacce ta kasance tana zalunci. Manzo alaihi salatu wassalam da ya karanta wannan aya sai ya ce inna allaha la yumli lizalim, Allah yakan yi dakaci ga azzalimi har lokacin da Allah ya damke shi, to ba zai kubuce masa ba. Kun ga Fir'auna an daga masa kafa tsawon shekaru, Allah ya bashi lafiya, ya bashi dukiya, duk wata kalma ta sako da zai iya fada akan ya nuna shine kasaitacce kai shine ma Allah kamar da ya ambaci kansa, ba abin da bai fada ba. Allah ya kama shi da mutanansa da azabobi kala-kala domin jan kunne. Wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un, dan su dawo su gyara. Allah ya taya masa wannan. To karshe duk wani uzurin sa an gaba yanke shi. Yanzu magana ce ta adamke shi dan ya gane kuransa, kuma ya zama izina ga wanda zai biyo baya. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya halakar da shi yake cewa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, a yau za mu fitar da gangar jikinka akan ruwa domin ka zama izina ga wanda suke raye a wannan lokaci da wanda za su biyo baya. To shine Allah ce falamma asafuna, yayin da suka fusata mu, intaqamna minhum. Al-intiqam shine yin azaba domin daukar fansa. Mutum ya dade yana abin da ba daidai ba, ana daga masa kafa, ana hakuri da shi, ana gargadin sa, ana jan kunnan sa. To amma karshe dole dai wannan shine sakamakon da za a yi masa. Wani malami yake cewa ya kai mai sabo, ka ji tsoron damkar mai hakuri shine Allah. Ko a yanzu a cikin bayin Allah da Allah ya yi, duk mutumin da ya zama mai yawan hakuri, yau a yi masa ya haɗe, ya gani ya kaman bai gani ba, ya ji kaman bai ji ba, ana ta yi masa, to daga ran da aka ƙure shi in ya fusata, shawo kansa yakan yi wahala. Wannan rayuwar ɗabi'ar ɗan adam ta riga ta nuna wannan. To Allah subhanahu wata'ala shine Al-Halim. Al-Halim shine mai juriya duk da zai iya ɗaukar mataki. To Allah ya yi juriya ga Fir'auna da makamantansa, to amma lokacin da suka shiga hannu ba ta yi masu daɗi ba. To shine Allah ke cewa in taqamna minhum, sai muka yi musu azaba ta ɗaukar fansa. Wace irin azaba ce? Fa aghraqnahum ajma'in, sai muka nutsar da su a cikin ruwa gabaki daya. Wani malami ya ce yadda suka nutse a cikin sabon Allah, suka nutse a cikin barna, to Allah kuma sai masu azabar da ta dace da irin rayuwar da suka yi. Yadda suka nutse a cikin sabo, sai aka nutsar da su a cikin ruwa. Yadda suka durmiye a cikin barna, sai aka durmiyar da su a cikin ruwa. Kuma wani daga cikin malaman tafsiri, kamar yadda mai tafsiri ma zai ambata hikaya daga wani malami, cewa Fir'auna ya yi tinkaho, ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, ya nuna kafafa da wannan ruwan. To wannan abin da ya kafafa da shi, kuma Allah sai masa azaba da shi. Allah yake cewa faj'alnahum salafan, sai muka sanya su sune yan kan gaba a wajen halakarwa. Wa mathalan lil awsalafan lil akhirin, kuma suka zamo cewa sune abin daukar izina ga duk wani wanda zai biyo. Faj'alna musalafan wa mathalan lil akhirin, muka sanya sune yan kan gaba a wajen halakarwa, kuma suka zamo izina ga duk wanda zai taho bayan su. Bahaushe yana cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa. In har Fir'auna da kafafarsa da dagawarsa da ƙarfin mulkinsa, wanda malaman tarihi suna cewa lokacin da ya fito zai bi annabi Musa, ya ce wab'ath fil mada'in hashirin, a tura a dukkan birane a taro sojoji. An ce sojojin gaggawa da aka tara sun fi 70,000. Wannan na gaggawa ne wanda za a fita gaggawa da su. Me ya zaton ka idan abu ne da za a ɗauki satuttuka ana shiri, ai kaga yawan ba na wasa ba ne. Wannan na gaggawa ne aka fita da 70,000. Wanda dama Allah ya kaddara loma ce wadda teku za ta yi a wannan wunin da su. To Allah subhanahu wata'ala ke ta, sai muka sanya su salafan wa mathalan lil akhirin. Wannan salafan akwai kira'a guda biyu. Jumhurin malamai sun karanta salafan wa mathalan lil akhirin, al-Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i sun karanta sulufan. Idan muka ce sulufan jam'u salif, kaga as-sulufu alawza ne as-sururu, kaga ya zama jam'i. As-sarir as-salif. To amma idan muka ce salafan, jam'i ne na as-salif. As-salif shine mufradin, as-salafu kuma ainihin shine jam'in. Ina fata an gane. to Allah subhanahu wata'ala yake sanya su domin su zama abin da za a dauki darasi a cikin tafsiri tun daga aya ta 49 wa qalu sai suka fada li Musa ga annabi Musa lamma ra'u al'azaba yayin da suka ga azaba suka ce ya ayyuhas sahir ya kai wannan mai sihiri ayil alimul kamil wato wannan cikakken malami mai tafsiri yace li anna as-sihra indahum ilmun azim domin sihiri a wajen su ilimi ne babba fanida'uhum lahu bismi sahir kiran annabi Musa da suke da sunan mai sihiri ala sabili ta'zim wato tafarki ne na girmamawa ma'ana wani usulubi ne na girmamawa suka ce ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roka mana ubangijinka da abinda yayi maka na wahayi ko kuma a ce na alƙawari min kashfil azabi anna na yayi mana azaba in amanna idan muka yi imani in akai mana wannan innana lamhutadun mu maza shiriwa ne shine mu'minun masu imani ne falamma kashafna yayin da muka yayi bi du'a'i Musa ta hanyar addu'ar annabi Musa muka yayi anhumul azaba muka kuranyi azaba daga barin su idahum yankuthun sai ga suna warware alƙawarra shine yanquduna ahdahum suna warware alƙawarin su wayusirruna ala kufrihim kuma suna dogewa akan kafircin su wata qalidihim dhamima da kuma gargajiyancin su wanda yake abin zargi wanada fir'aunu fir'auna sai yayye kuwa iftikharan domin nuna alfahari fi qaumihi a cikin mutanansa kala sai yace ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misr shin ba ni ne mulki misr yake hannuna ba wadhihi al-anharu kuma wayannan koramu tajri min tahti suna gudana karkashi na yace ai tahta kusuri wato karkashin gine gine na afala tubsiruna azmati ku yanzu ba ku ganin girman mulki na fata'alamu annahu la yanbaghi li ahadin dan kusan ba zai yiwu ga wani ba an yunazi'ani yayi jahayya da ni am ana khairun mun ce am wannan ba anata bal kenan bal tubsiruna hina idhin a wannan lokaci ai kuma kun fahimta ana khairun min hadha ni ne mafi alkhairi sama da wannan ya nufin annabi Musa allazi huwa mahin wanda ai nufin wulakantacce ne da'ifun haqirun rarrauna wulakantacce wala yakadu yubin da kirma yake iya fayyace magana shine yuzhiru kalamuhu da kir yake iya fayyace manufarsa lillathgatihi saboda guragurarsa bil jamra da garwashin wuta allati tanawala fi sigarihi wace ya dauka ya saka bakin sa a halin yarintarsa sai ce falaula me ya hana ulqiya alaihi a bashi in kana sadiqan masafsiri su gyara ba siddiqan ba sadiqan in kana sadiqan in ya kasance magaskaci me yasa ba a bashi aswiratun min dhahabin mun da yan zinari ba yace aswiratun jam'u siwar jam'i ne na siwar ka adatihim kaman al'adasu fi man yusawwidunahu ga duk wanda suke shugabantar da shi an yulbisuhu aswirata dhahabin shine ya zama sun sanya masa mundayen zinari wayutawwiqunahu tawqa dhahabin kuma su yi masa rataye irin na zinari aw jaa ma'ahul mala'ika ko ku mala'iku su zo tare da shi muqtarinin suna masu rufa masa baya shine mutatabi'in suna bibiyar juna yashhaduna bisidqihi suna tabbatar da gaskiyarsa suna sheda akan wannan fastakhaffa ai shine istafazza fir'aunu qaumahu fir'auna sai ya wasa da hankalin mutanansa fa ata'uhu sai suka yi masa biyayya fi ma yuridu a cikin abin da yake nufi min takdhibi Musa na ƙaryata annabi Musa innahum kanu qauman fasiqin dama su sun kasance mutane ne fasikai falamma asafuna yayin da suka fusata mu shine aghdabuna suka fusata mu in taqamna minhum sai muka yi musu azaba ta daukar fansa fa agraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gabaki da a cikin teku mai tafsiri yace uhliku an halakar da su bima ta'azzazu bihi da abin da suka yi tinkaho da shi wa huwa alma shine ruwa fi qaulihi a cikin fadarsa da yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan koramu ne da suke gudana karkashi na fa fihi isharatun mai tafsiri yace a cikin wannan akwai hannunka mai sanda ila anna man ta'azzaza bi shay'in duna Allah duk wanda ya tinkaho da wani abu ba Allah ba ahlakahu Allah bihi to Allah zai halakar da shi da wannan abun wa qad istad'afa fir'aunu la'inu Musa fir'auna la'antacce ya wulakanta annabi Musa wa abahu ya aibata shi bil faqari da talauci wadda'afi da rauni fasallatahu Allah alai sai Allah ya sallada annabi Musa akan sa isharatan domin ai nuni ila annahu cewa yadda lamari yake mastad'afa ahadun shay'an ba wani da zai wulakanta wani abu illa galabahu face sai wannan abin ya runjaye shi yace afadahul qushairi Imam al-Qushairi shine yayi wannan magana ma'ana wannan magana tana nuna mana cewa duk abin da Allah ya baka kada kai alfahari da nuna isa da wannan abun domin wannan abun aro ne Allah subhanahu wata'ala ya baka kuma wannan abun baiwa ce Allah ya baka ba dan kafi kowa ba ba dan matsayinka a wajen Allah ya dara na kowa ba ba dan kafi kowa wayo ko sanin yadda za a yi kyakkyawar rayuwa ba duk abin da Allah zai baka ko ilimi ne ko sarauta mulki kudi karbuwa a wajen mutane duk abin da Allah zai baka to kada ka nuna kafafa da wannan abun ka je a zuciyarka kyauta ce ta Allah wasu sun fi ka matsayi a wajen Allah Allah bai ba su wannan ba kuma wasu Allah ya ba su irin wannan ya zama sababin halakar su to kai ma baka san dalilin da aka baka ba sai ka shiga cikin taka tsantsan da kuma roƙon Allah alkhairin wannan abun da kuma samun kyakkyawan ƙarshe sai Allah subhanahu wataala yace anan sai yake cewa faja Allahum salafan yace jam'u salif ka khadim ay sabiqina ibratan muka sanya su sune jagaba kuma abin daukan izina wa mathalan lil akhirin suka zamo wato izina ga na karshe ba'dahum wanda suke bayan su yatamathaluna bihalihim suna daukar izina da halin su fala yaqdamuna ala mithli af'alihim ta yanda ba za su auka zuwa aikata aiki irin nasu ba to sai Allah subhanahu wataala yace
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma duriba ibnu maryama mathalan yayin da aka buga misali da annabi isa dan maryam idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutananka suna ta sowa suna ta hargowa saboda wannan misali wa qalu sai suka ce a alihatuna khairun amhu shin guma kanmu ne suka fi ko kuma shi ma darabuhu laka basu buga wannan misali gare ka ba ya ma'aikin Allah illa jadalan sai dan nuna ja'in ja da kuma musu bal hum qaumun khasimun ba haka lamari yake ba dama su mutane ne wanda sun kware a wajen jayayya in huwa annabi isa alayhi salam bai kasance ba illa abdun face wani bawa ne mai girman daraja an amna alai wanda muka yi ni'ima gare shi waj'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya shi abun buga misali ga banu isra'il walau nasha'u da mun ga dama laj'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku a mamadinku yakhlufun wanda su ne za su dunga maiwa wannan aya ta farko da muka karanta da ma ayoyin da suka biyo ta, malaman tafsiri sun ambaci dalilai na saukarta. Daga cikin abinda malamai suka fi rinjayarwa, Ibn Ishaq sahibul magazi rahimahullahu ta'ala a cikin sirarsa ya kawo ainihin kissa, Ibn Kathir ya kawo ta a cikin tafsirinsa, cewa wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana zaune tare da wasu daga cikin mushrikan Qurayshawa, sai yake sanar da su munin bautar Allah, yake nuna musu cewa duk wanda ya zamo ana bautata masu koma da bayan Allah, to da masu bautar da su duka makamashin wutar jahannama ne. A wannan lokaci akwai Walid dan Mughira, akwai An-Nadr ibn Harith. To sai shi An-Nadr ya tashi yake hujjatayya da manzo alaihi salam, manzon Allah ya fada shi ma ya fada, manzon Allah ya fada shi ma ya fada, har manzon Allah ya kai shi bango, ya kai shi karshe, ya kasa magana, aka kure shi. To shikenan sai je samu waje ya zauna. Bayan manzo alaihi salam ya dan fita, sai ga Abdullahi ibn Zibara At-Tamimi da ya shigo, sai Walid yake cewa kaga mutumin ka ya kasa zaune da tsaye, ma'ana An-Nadr ibn Harith ya kasa zaune da tsaye suna tattaunawa da mutumin naka, wai ka ji ma abin da yake cewa da mu masu bautar gumaka da abin da muke bautata mawa Allah subhanahu wata'ala zai kona mu. Manzo alaihi salam lokacin da ya faɗa musu wannan, sai ya karanta musu ayat suratul anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, cewa ku da abinda kuke bautata mawa ba Allah ba makamashin wutar jahannama ne, kuma sai kun gangara kun shiga cikin ta. Manzo Allah ya karanta musu wannan aya. To shi dan Zibara da Walid ya faɗa masa abinda ya faru, sai ya ce ina ma ina nan, ai da ya same ni zan kure shi saboda mu mala'iku muke bautata mawa. Yahudawa suna bautata wa Uzairu, Nasara suna bautata ma Isa, kaga shikenan da mala'ikun da mu, da Yahudawan da Uzairu da Nasaran da Isa, sai a hada su a kone su gabaki daya, tunda an ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kuma anan mukabara ce. Me yasa ya zama mukabara? Ai shi Balarabe ne, ya san usulubin Larabci. Allah ce wai innakum wa ma ta'buduna, ba a ce wa man ta'buduna ba, man daban, ma daban, ma li ghairil aqil, man lil aqil. To amma duk da haka kawai shikenan sai ki ta aida ya same ni da na kure shi. To yana fadar wannan magana, sai suka rikice wuri ya rure, ake tasowa, ake tasowa, Allah ya kawo shi, an yi maganin sa, an kure shi. Ba dadewa sai manzo alaihi salatu wassalam ya zo. To sai dan Zibara ke ta, to na samu labari kana cewa kaza da kaza da kaza da kaza, to ai kai ka san mu muna bautar mala'iku, Yahudawa suna bautar Uzairu, Nasara suna bautar Isa, to kenan yanzu kana nufin da mala'ikun da muke bauta ma, da Uzairun da Yahudawa suke bautawa, da Isan da Kiristoci suke bautawa, kenan duk wuta za a kai mu a kurmushi mu gabaki daya. Sai manzo alaihi salatu wassalam yace ku kun san ana nufin wanda aka bautata masu da zabin su da san su, kuma ana magana akan shedanun da aka bautata mawa ko wanda suka yi umarni a bautata mawa. Kawai sai Allah ya saukar da aya, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Sai Allah ya saukar da aya cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, wanda kalma kyakkyawa ko mafi kyau daga gare mu ta isa zuwa gare su. Mala'iku suna ciki, Allah ya yabe su. Uzairu yana ciki, Allah ya yabe shi. Isa yana ciki, Allah ya yabe su. To duk wa'annan sabaqat lahum minnal husna, Allah ya ce ulaika anha mubadun, ababan nesantawa ne daga wuta, ba ma wai nisa kawai ba, la yasma'una hasisaha, rurin ta kai dan motsin ta ma ba za su ji ba. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, suna cikin duk abin da ransu yake so, madawama duk abin da suke so shi Allah zai musu. La yahzunuhumul faza'ul akbar, wannan razani mafi girma ba zai so sa musu ba, ba zai dame su ba, ba zai bata musu rai ba. Wa tatalaqahumul mala'ika, mala'iku ne ma za su je su taro su, su yi musu jagaba, su yi musu ainifin zagi, su kawo su har sai sun shiga aljanna, su ce hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun, wannan shine wunin da ake muku alƙawari na samun jinkan Allah da tagomashin Allah. To saboda haka manzo alaihi salam sai ya karanta wannan, daga nan shikenan kurun kus kuma an riga an rufe bakin tsanya. To shine Allah subhanahu wataala sai yake cewa walamma duriba ibnu maryama mathalan, yayin da aka buga misali da annabi Isa dan Maryam, idza qawmuka minhu yasuddun, to sai ya zama mutananka suna ta hargowa, suna ta ifata iface na sun ji dadi, kamar yadda muka ambata a baya. Hausawa suna cewa mutuwar yawa kaka, wato kenan in dai su dadda yadda ake ganin su masu dauda sun ci baya, amma makomar su daya da annabi Isa da Uzairu da mala'iku, to ai su shikenan ba wani abin da zai dame su. Ma'ana kenan a tafi haka su sun yadda, su suna ganin in dai akwai waɗannan to duk azaba da za a yi musu ba za su damu ba. To amma mun karanta walan yanfa akumul yawma idh zalamtum annakum bil azab mushtarikun, ita lahira ko mutum miliyan nawa suka hadu a cikin tasku da azaba, to wannan taro ba za ta yi musu amfani ba, domin a lokacin kowa ta kansa yake. Lokacin da wato suke ta wannan sowa, suke ta harguwa suna farin ciki, wa qalu, sai suka ce a alihatuna khairun amhu, to yanzu a wannan halin gumakanmu ne suka fi koko Isa ne yafi. Ma'ana yaso sun ma kasa ganewa, in dai duk makomarsu dai duta za a runguda a tafi, to wanne yafi wani? Kun ga wai saboda ma da nuna rashin mutunci sai suka fara ambatan allolin nasu, basu ce a huwa khairun am alihatuna ba, a'a a alihatuna khairun amhu, yanzu kenan ababan bautanmu su ne suka fi koko shi ne yafi. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi matsayin annabi Isa, manzon Allah ya karanta musu annabi Isa ruhullahi ne, kalimatullahi ne, shi ne annabin da daga shi sai manzo alaihi salatu wassalam, an faɗi matsayinsa, an faɗi darajarsa. To amma kuma tunda an ce da masu bautan wani Allah da wani Allah duk za a kai su a wuta, kamar yadda mu karanta aya, kuma gashi mun faɗi cewa ma aka ce ba man ba, amma su sai suka canza ma'auni, suka nuna kowa da kowa ba wanda aka toge. To shi yasa muke ta tun yanzu, shin yanzu mu tambaya ma muke, shin yanzu gumakanmu suka fi ko kuma a'a shi ne yafi? A ba mu labari, a ba mu amsa. Ai ba wai annabin Allah ba, mahaukaci ma dan adam, a ce dan adam mahaukaci, darajar sa ai ta fi ta gunki, ballantana a ce mutum mai hankali, ballantana kuma a ce annabin Allah, kuma annabin ma daga cikin ul azam min ar-rusul, kai ka san babu hadi. Allah sai ya ce ma darabuhu laka illa jadala, suna sane ba wai dan ba san bambanci tsakanin ma da man ba, basu buga wannan misali gare ka ba sai dan ja'in ja da jayayya da musu da kuma ainihin kifadi. kasan shi duk mutumin da yake ba akan daidai ba, to in zaka kalu ba nace shi akan ba daidai din sa ba, to sai ya san tawilin da zai maka ya nuna maka cewa shi akan daidai yake, kaza da kace ai kaza ne. To ai wannan ba ma wai mai hankali ba, mahaukaci mahaukaci in dai ba wanda ya rasa hankali gaba daya ba, ai zai ga cewa wani abu da za a faɗa ma yana da cin gyara akai. Akwai misali da yawa, akwai mahaukaci da ake faɗa ya zo ya ga mutane a bayan gari sun taru ana sallar roƙon ruwa, wala Allah ma ɗaya daga cikin masarautun jihar nan ne, ba zan faɗi masarautar ba, a wajen gari ya zo ya ga mutane da yawa ya ce waɗancan me suke yi, aka ce ai sallan roƙon ruwa. Ya ce mahaukatan banza, Allah me zai yi da ruwan har sai sun roƙa, in bai ba su ba me zai yi da shi? Ma'ana yanzu shi na gani su ne mahaukata, ruwa ai na Allah ne, kuma babu abin da Allah zai yi da ruwa. To ai ko mahaukaci zai ga yana ta cewa a rayuwa balantana kuma wanda yake bai hankali, ba duk abin da za a kawo a matsayin hujja zai iya zamowa hujja ba, sai dai ga wanda yake bai da cikakkiyar natsuwa ko zurfin tunani, to za a kawo abin da ba dalili bai ɗauka dalili, kamar mutanen Fir'auna da muka faɗa a jiya, da yake cewa alaysa li mulku Misr, ni ba ni ne sarkin Misr ba, ma'ana da girma na da daraja ta zaka haɗa da annabi Musa, kuma inda annabin gaskiya ne me yasa ba a yi masa kaza ba, kaga a wajensa wannan hujja ce. Amma kuma bata kai raunin gidan giza-giza ba, amma kuma duk da haka fastakhaffa qaumahu, kaga sai wasa da hankalinsu su ga kai lalle wannan hujjar karbabbiya ce, shi ke na fata'uhu suka yi masa biyayya. Allah ya kyauta. To Allah sai yake cewa balhum qaumun khasimun, ba ma haka ba, dama su mutane ne wanda sun kware a wajen ja'in ja da musu. Manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ya fito daga gida sai ya samu sahabbai suna tattauna akan waɗansu ayoyi mutashabihat, wannan ya kawo wannan aya, wannan ya kawo wannan. Manzo alaihi salam ransa ya ɓaci, mai riwaya yake cewa fuskarsa alaihi salam kamar an zuba masa kunu saboda ɓacin rai, yace kada ku dinga dukan ayoyin Qur'ani da ayoyin Al-Qur'ani, babu abin da ya halakar da wanda suke kafin ku sai musu da ja'in ja. Allah subhanahu wata'ala baya son musu, baya son ja'in ja sai abin da zai iya zama dole a tattauna a kansa. Shi yasa ma Allah da ya ce wala tujadu alkitabi illa billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan, asalin musu musulunci baya son sa. Shi yasa manzo alaihi salam ya ce ni nake lamuntar gidan aljanna mai sifofi iri kaza iri kaza iri kaza ga duk mutumin da yayi hakuri da musu koda yana da gaskiya, musu da ja'in ja da gaddama. Malamai suka ce sai dai a wajen tabbatar da abin da ya shafi addini, shi ma kuma a cikin natsuwa da kalmomi masu kyau. Kun ga Allah da ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, to amma sai aka ce wajadilhum billati hiya ahsan, bil hikima alqur'ani, qur'ani komai mai kyau ne, shi yasa ba a ce da abu mai kyau ba. Sannan sai aka ce abinda wal mau'izatil hasana, domin wa'azin akwai mara kyau, akwai wanda zai zo da sunan wa'azi ya dinga kunduma wa mutane zagi, ya dinga habaici da gugar zana, kila ma masu saurari sun san anya ba da suwa ne ake ba, anya ayan nan haka tace. To akwai wa'azi wanda yake ba mai kyau ba, shi yasa aka ce wal mau'izatil hasana, sai aka ce wajadilhum billati hiya ahsan, kai ja'in ja da su da abin da yake mafi kyau, domin idan zaka tattauna da dan uwanka da kalmomi mafi kyau, wallahi sai ka ga ya sauka akan ra'ayinsa, ya dawo akan ra'ayinka, in dai Allah ka nufa. Misalai na magabata suna da yawa. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akwai lokacin da suke tattaunawa ta ilimi shi da Ishaq ibn Rahawiya akan tuhuru juludul maita, tsarkin fatar mushi. Kuga akwai hadithin Nana Maimuna, Allah ya kara mata yadda, wanda da akuyarta ta mutu aka zo ana ja za a je a jefar, sai manzo Allah ya ce halla akhadhtum ihabaha, me yasa ba za ku je ku fede ku dauki fatar ba? Sai suka ce innaha maita, ya ma'aikin Allah ai mushi ce. Sai ce yutahhiruha alma'u wal qard, yace ai da ruwa da bagaruwa za su tsarkake fatar. To me yake nufi da yutahhiruha? Wasu suka ce at-taharatul mutlaqa, tsarki na kai tsaye, ma'ana in dai dabbar da ake cice jinsin raƙuma, shanu, awaki, tumaki, ɗaya ta mutu sai aka feɗe fatar, aka je aka je meta ta je mu, to a wajen wasu malamai a iya sallah akan fatar, a iya yin huffin da za a saka a yi sallah, a yi buzu a zauna, a yi salkar da za a zuba ruwa, a yi tantin da zai yi inuwa, a yi ƙiraga da za a yi amfani da su. Wannan shi ne ra'ayin wasu malamai. Wasu suka ce a'a, wannan tahara ce muƙayyada, tsarki ne taƙaitacce, ba tsarkin a hau a yi sallah ba, ba tsarkin a yi huffi a yi sallah ba, ba tsarkin a ɗaura a matsayin walki da za a yi sallah ba, a'a tsarki na a iya gugar da za a ja ruwa, tsarki na a iya salka da za a zuba hatsi a ciki ko taiki, tsarki na a iya yin tanti a sha'inuwar. To Imam Shafi da Isaac ibn Rahawiya sai suka haɗu suna tattaunawa, ɗayansu ya tafi akan tahara mutlaka, ɗayan kuma ya ce muƙayyada. Suka dinga musayan hujjoji, suka dinga musayan hujjoji, ƙarshe da suka kai ƙarshe, Imam Shafi sai ce kai Ishaqa, na gamsu da hujjojinka, na sauka daga kan ra'ayina. Sai Ishaqa ya ce a'a, ai ni na gamsu da hujjojinka, ni na sauka daga ra'ayina, na koma naka. Kaga wannan tattaunawa ce ta ilimi da mutuntawa. Duk lokacin da zaka tattauna da wani akan ilimi, to ya zamo akwai kalmomi na girmamawa da kuma nuna gaskiya ake so ta fito. Ba so kake ka wulakanta shi ba, ba so kake ka ɗaukaka a kansa ba. Imam Shafi'i ya ce ban taɓa tattaunawa da wani mutum akan harkar addini ba, sai na yi addu'an Allah sa gaskiya ta fito a bakinsa, saboda in ta fito shi zai ɗauka, amma ƙila in ni na faɗa ba lallai ya ɗauka ba. To musu da ja'in ja da tankiya ba sifar mutumin kirki ba ne. Wallahi akwai wanda ya ƙware, idan aka zo dandali duk abinda za a faɗa sai ya juya, duk abinda za a faɗa sai ya ja, sai ya nuna ya iya magana, ya iya jayayya, ya iya musu. Ba daidai ba ne wannan, don ka kayar da shi da jayayya da musu, mai kare banta? Kuma shi daga kayar da shi, mai ya ragu da shi? Kuma ƙarshe sai ka samu abin wallahi ba na kirki ba, ƙila akan siyasa ne, ko akan wani ɗan siyasa, ko akan wani abu wanda ba ku ma da ruwa a kansa ba, a san kuna yi ba, amma a dinga tada jijiyar wuya ana kumfan baki. To wannan ba sifa ba ce ta mutumin kirki, ba sifa ba ce ta mutum mai mutunci a cikin al'umma. Idan ka faɗi abin da kake ga daidai ne wani ya musa, ka fahimci kaman bai gane daidai ɗin ba, ka ce a dalili na fa shine kaza da kaza, yace eh amma dai ban yadda ba, to a sauka lafiya. Shikenan, me ya zafi? Ba abin da ka rabu da shi. Allah ya sa mu dace. To Allah yake cewa balhum qaumun khasimun, su mutane ne. Kun ga sai aka ce khasimun, kaga khasim ala wazani fa'il, fa'il wato siga ce wanda yake ta mubalaga, kaiwa ƙarshe. Sai Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alai. Annabi Isa alayhi salam bai kasance ba face wani bawa daga cikin bayi masu daraja, nan at-tankiru lit-ta'zim, illa abdun, wani babban bawa ne, wani bawa ne mai girman daraja, an amna alai, wanda muka yi masa ni'ima, muka yi masa ni'ima da annabta, muka yi masa ni'ima da risala, sannan waj'alnahu mathalan li bani Isra'il, muka sanya shi abun buga misali ga banu Isra'il. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi anan, kafin zuwan annabi Isa banu Isra'ila sun samu wato kamfa ta annabawa sun samu tsawon lokaci ba aiko musu da annabi ba to Allah sai aiko annabi Isa kuma ya samar da shi ta hanyar mahaifiya kadai ba da mahaifi ba domin su ga cikakkudar Allah subhanahu wataala so san Allah mai ikon yin komai ne kaman yanda ya so shi yasa in kuka duba Allah ya samar da mutane halittun sa ɗan adam ta hali hudu hali na farko shine kakan mu annabi adam Allah ya samar da shi da turbaya Allah ya samar da shi turbaya inna masala isa inda lahi ka masali adam khalaqahu min turabin kaga turbaya aka ne ci annabi adam sannan Allah ya samar da nana hawa daga namiji babu uwa anan ba cewa ake daga uba ba a'a daga namiji tunda shi mijinta ne ba babanta bane akwai masu wannan kuskuren su ce daga uba a an samar da ita daga namiji a wani hadisi cewa daga hakarkarin sa na bangaren hagu aka samar da nana hawa shi yasa manzo alaihi salam yake cewa an halitti mata da kashi karkatace shine kashin hakarkari hakarkari kullun a karkace yake in kace zaka mika da shi sai dai ka karya shi haka rayuwarsu take kaga hali na biyu kenan sannan Allah ya samar da annabi Isa alaihi salam daga mahaifiya babu mahaifi sannan Allah ya samar da duk wanda ba wannan jinsinan ba suka zama ta bangaren uwa da uba domin Allah ya nuna da ya ga dama da sai ɗan adam ta daddai daga cikin wannan abubuwan inda Allah ya ga dama kawai sai a dunga ruwan mu daga sama yadda ake ruwan sama ruwa da kankara kawai a ga karti suna ta gudu to amma Allah subhanahu wataala domin ya samar da jagoranci da shugabanci sai ya zamo dole ne wane dan wance ne dan wane kuma ba shi zai zaba ba baka da zabin iyaye sai dai ka wayi gari ka zama dan wane dan wance ko sun yi ma ko ba su yi maka ba haka zaka wayi gari ka zama baban wane da wance ko sun yi ma ko ba su yi maka ba sannan dan uwan wane da wance ba kai kake kulla alaka da ɗan uwanka ba Allah yake kulla alakar ko kyawawa ne ko munana ne ko na kirki ko mutanen banza ɗan uwanka dai ne baka isa ka yake sai kace baka da alaka da su ba to Allah shike da wannan tsarin subhanahu wataala Allah sai ce walau na sha'u da mun ga dama laja'alna minkum mala'ikatan wannan min malaman tafsiri sun yi sabani akan ta domin ita min zaka ga malaman luga sun ambaci ma'anonin ta min sun kusa kai wajen goma zaka sami min jarra min albayti ila almadrasa kaga wannan min ce wanda zaka ce ibtida'il gaya an faro daga kaza ko kuma min tabidiyya suni al khatamu min dhahabin kaga an yi zobe daga bakin karfe kaga wannan min din tabidiyya ce sannan zaka samu min wacce take ainihin badaliya badaliya ma'ana kaza amamadin kaza araditun bil hayati dunya min al akhirah kaga kenan badal al akhirah yanzu ku kun gamsu da rayuwar duniya amamadin lahira kaga wannan min ce badaliya to sai wasu suka ce wannan min din badaliya ce kenan walau na sha'u laja'alna badalakum mala'ikatan fil ardi da mun ga dama da sai mu sanya mala'iku amamadin ku ya zama su ne za su dinga kaiwa da kawowa su ne za su dinga ainihin maye juna a ban kasa to wasu kuma sai suka ce a ita wannan min din tabidiyya ce walau na sha'u laja'alna minkum da mun ga dama da sai mu samar ta bangaren ku kenan ko dai Allah ya sanya matan mu su haifi mala'iku a bisa wannan ra'ayin kenan ko kuma a Allah ya tsago mala'ika daga jikin mazaje namu to amma wannan ra'ayin na biyu ra'ayi ne marjuhi rajihin magana shine wannan min din badaliya ce ba ta idiya ba walau na sha'u da mun ga dama laja'alna minkum da mun saka a mamadin ku mala'ikatan wa insu mala'iku. Ma'ana kada ku dauka cewa mala'iku suna sama, kullum mala'iku a ce suna sama, saboda ba za mu iya saka su a ban kasa ba. Inda mun ga dama sai mu share ku mu saka mala'iku. Allah ya faɗi irin waɗannan ayoyi na inda ya ga dama zai iya share mu ya kawo su. In yasha ayyuhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira. Ya ku mutane da Allah ya ga dama da sai ya tafi yadda ku ya zo da wa'ansu. Wannan akharinan ba lalle zama ɗan adam ba, in ya ga dama ya kawo ta halitta da ba a taɓa jin sunanta ba. In yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Inda Allah ya ga dama sai ya tafi yadda ku ya kawo sabuwar halitta. Wannan kun ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Idan kun bujire kun kibiyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, to in Allah ya ga dama sai ya tafi yadda ku kuma ya kawo wa'ansu wanda ba za su zama masu hali irin naku ba, su zama mutanen kirki masu biyayya. In sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ya ga dama sai ya tafi yadda ku, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma ya halifantar a bayan ku duk abin da ya ga dama. Ai ba kuɗi ka ba da Allah ya kawo ka a duniya ba, kuma ba kuɗin kake badawa ba, kai ne kake mora ba morarka ake ba. Domin sallar da kake da azumi Allah bai amfani da su ba abinda suke wa Allah, kai kake mora. Mora ta hali biyu. Na farko kamar yadda muka sha faɗa, wallahi ibadan nan da Allah ya ce mu yi, sallah, azumi, zikirin Allah, karatun Qur'ani, wallahi ga ta Allah ya mana. Da su ake samun tsarkin zuciya, da su ake samun natsuwa, da su ake samun annurin fuska. Ka je ka kalli wanda ba sa yi wa Allah sallah, ba sa salati, ba sa azumi, ba sa duk wata ibada, ka gansu ko da farare ne, tonunan rana ne, ko dau ne, ko dau ne, ba kyau gare su ba. Balantana ai sa'a, ai rashin sa'a kai a ce dama bakake ne. To wannan ka sai abin da ka gani, yadda ka san aladu haka zaka gansu, saboda kimbin Allah subhanahu wataala. To ashe annurin fuskar da muke samu da kujeran kari, wallahi wannan ibada ce. Yanzu dan Allah ka kwatanta maguzawa da basa da nisa daga garinka, don Allah ka je kalli fuskokin maguzawa, ina annuri, ina haske, babu komai da za su ci su koshe. To wallahi ba za ka ga annuri tare da su ba. Ka dai ga kaman an turka sallayya, amma ba wai ka ce ka ga annuri ba, babu wannan. To sannan kuma Allah ya ba mu lada a lahira idan mun yi saboda shi. Ashe kaga ibadar ma mu muke mora ta bangarori da dama a duniya da kuma lahira. Babu abinda Allah zai yi da abinda muke yi. Shi ya sanya manzo alaihi salam hadithul qudusi da ya karanta cewa da za mu zamo gabaki dayan mu zuciyar mu kaman ta manzo alaihi salatu wassalam a wajen tsarki da bin Allah. Wannan ba zai dadawa Allah komai ba. Da duk za mu bujire mu fajir sai zuciyarmu ta zamo kaman ta shedan ko Fir'auna, wannan ba zai rage ma Allah subhanahu wataala komai ba. To saboda haka Allah inda ya ga dama sai sanya mala'iku ne a ban kasan, yakhlufun, wanda zai zamo ainihin suna mai wa juna. Anan a tafsiri, mai tafsiri yace wa min at-ta'assubi fil batil, yana daga ra'ayin riqau a wajen rike banna, istimalul hujajis sahiha, yin amfani da hujjoji wanda suke ingantattu, li ithbatil batil, domin tabbatar da ainihin barna. Ka san akwai wanda zai kafa hujja da hujja, wato da magana da zaka ga kyakkyawa ce amma barna yake nufi, kamar yanda mushrikan Quraysh suke tambaye sahabbai, don Allah muna tambayar ku, da ku da Allah wa yafi tsarki? Suka ce subhanallahi, Allah yafi mu tsarki, shine mahallicin mu. Ce to me yasa idan yayyanka ba kwaci sai yankan da kuka yi? Ai mu shi yankan Allah ne. sahabbai abin ya musu girma suka ga gaskiya maganar nan fa haka ne tunda dai ai mu shi yankan Allah ne abin ya dame su suka yi suka fada wa manzo alaihi salatu wassalam to Allah sai ya ce fakulu mimma dhikra smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a wajen yanka shi in dai kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah to akwai abin da za a fada hujjar mai kyau ce to amma kuma so ake a tabbatar da wata barna to shine abin da mai tafsiri yake cewa yana daga cikin wato ainufin ra'ayin riqau a wajen wato ainufin kafa hujja da barna wato a wajen wato abin nan a cikin barna ayi amfani da hujja ingantacciya domin a tabbatar da barna to kuma an nuna mun lokaci dole sai dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Wannan yake cewa don Allah malamin ina roƙon ka taimaka min da addu'a akan yaro na mai suna Mahmuda wanda yana da rashin lafiya kuma ba ta tashi sai lokacin azumi. Da haka taimaka masa da addu'a.
To muna taimaka masa da addu'a da kuma ƴan uwa gaba ɗaya da fatan ayi masa addu'a Allah shi yayi masa wannan lalura. Allah ya bashi lafiya duk musulmin da suke irin wannan hali muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masu Allah ya basu lafiya ya mayar kafara
wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta mala dan Allah ya halarta mutane biyu su yi sallar jami'i a masallaci ɗaya
ban gane ba
mutum biyu su zo masallaci su yi jami'i
ma'ana wai su zo ba kowa su yi jami'i su tafi to duk masallacin da yake da limami ratibi ba daidai bane wasu su zo su yi jami'i su tafi in dai ba uzuri gare su ba a ce kila matafiya ne sun shigo garin kuma wala Allah masallacin nan karfe 1 da rabi ake sallah kuma tun ɗaya saura ma muktari yayi to wannan a matsayin su na matafiya sai suka zo suka yi sallar su kaga wannan babu wata matsala ko kuma a ƴan garin ne za su yi tafiya ga mota an shirya za a kama hanya kuma gashi lokacin sallah yayi ma'anan muktari ya shigo kila mutanen nan na masallacin nan karfe 2 suke sallah so kuma suna jin tsoron su rasa jami'i sai suka yi jami'i suka shiga mota suka tafi kun ga wannan uzuri ne ba za a ce sun yi dan mukhalafa ba amma haka kawai ba wani tafiya ba wani uzuri sai za su yi sallah su kafin liman ya zo wannan ba daidai bane ba daidai bane
tambayar sa ta gaba yake cewa malam dan Allah ya bayani annan family planning a musulunci sannan kuma waye ya kamata yi
to shi tsara iyali akwai abin da ake kira da larfi tahdidun nasal ko kuma tanzimun nasal tahdidun nasal shine iyakance haihuwa ba zai haifi sama da hudu ba zai haifi sama da kaza ba akwai kuma tanzimun nasal shine tsara iyali ko tsara haihuwa a samu tazara haihuwa duk malaman musulunci ban san wani ɗaya daga cikin su wanda ya haramta tazara haihuwa ba misali a ce mace tana kwanika tana shayar da yaro kuma ta samu juna biyu a haifi ɗa na biyu shi wancan ɗin kila bai wuce wata 11 ko shekara ɗaya ba to irin wannan yakan zama da wahala a wajen reno musamman a ce waje ne wanda ko gida ne wanda babu halin ma dauko yar aiki ta yi wanke-wanke da ta yi aiki kila a ce talaka ne shi wannan bawan Allah to kaga abin zai yi nauyi ita wannan mata ga juna biyu ga goyo ga ayyukan gida to babu laifi a yi amfani da wani abu wanda zai ba da tazarar haihuwa aƙalla a ce ta yaye da wasu watanni ko da shekara ɗaya ko biyu sannan ya zama ainihin ta sake ɗauka wani jikin wannan babu laifi a haka abinda ba daidai ba shine iyakance haihuwa cewa kawai shi yaya hudu zai haifa saboda wai in aka yi yawa talauci zai yawa in juwa wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum duk Allah ya faɗa mu muke azurta su muke azurta ku. Na hikaito muku akwai wani da yaje ya samu wani malami, malami masanin Allah. Yace malam wallahi ƴaƴana sun yi man yawa, na rasa yadda zan yi da su. Sai yace ba matsala. Kaje ka waro mun wanda ci yadda su yake hannunka ba hannun Allah ba sai ya rike ba su. Eh kaje ka tantance ka kawo. Wallahi ba su yadda tantato. Allah shi yake ci yadda kowa daga cikin ainihin bayinsa. To saboda haka hana haihuwa ko dakatar da haihuwa, malamai sun ce sai idan akwai lalurori masu ƙarfi da dalilai. Matan nan kila ta samu matsalar mahaifa, likita ƙwararre amintacce sai ya cika sifofin nan biyu. Ƙwararre ne ba ɗan jigari-jigari ba, amintacce ne ba wanda ake jin tsoron wato anfin kwane-kwanensa ba. Malamai suka ce ko ba musulmi ba ne, inda ya cika wannan sifofin ƙwararre ne amintacce ne. To idan ya ba da fatawa cewa wannan matar indai ana so ta ci gaba da rayuwa, to a dakatar da haihuwa saboda mahaifarta ta kai yanayin da in ta sake ɗaukar ciki to ƙarshe ai ba uwa ba ribar. To anan ya halatta a dakatar da haihuwar saboda wannan lalura, ko ko tana da wata lalura a wajen matuncinta a wajen haihuwa wanda kila an yi CS, an yi CS, kuma shi ma CS din akwai level din da in ya kai ya kamata a ce an abin nan, don daga cikin ka'idar su aka yi CS ya kamata sai ba shekara hudu a sake yi misali. To sai ya zamo tana samun ciki kafin wannan tazarar, to kuma za ta iya rasa rayuwarta ko fatata ta yi wani rauni wanda ba za ta iya dinkuwa ba nan gaba, ita kuma ba za ta iya haihuwa da kanta ba. To a nan idan likita ƙwararre amintacce ce a dakatar, a iya dakatarwa saboda wannan fatawar tasa. Amma haka kawai saboda tsabagen boko ka ce wai kai baka so ƴaƴa su tuka ma gida, ai kai kanka ba kai kake ciyar da kanka ba, Allah shi yake ciyar da kai. Kuma yanzu shikenan ka ce a dakatar, an dakatar ƴaƴan hudu sai suka mutu, sai ai yaya? Kun haifi hudu an dakatar kuma shikenan sai suka mutu. Wato wallahi shi yasa duk lokacin da boko bai samu addini ba akwai matsala. Duk lokacin da boko ya zama tsiura ba sarkin addini matsala ake samu. Yanzu akwai wani dan boko ya samu wani amini, na fitacce ne in na faɗe shi ba kun san shi, sai ke cewa wane kaje hajiya saboda wauta, wai ni da ita mu tafi aikin haji, to in muka je muka mutu ƴaƴanmu fa? Sai ce a alhaji an yi dabara ƙwarai da gaske. Ma'ana shi yana ganin yanzu hauka ne su tafi aikin haji su biyu sa iya mutuwa, kenan ya zama la'ika ba zai iya ɗaukar ranta tana aikin haji shi yana gida ɗauki ransa ba, ko shi yana can a ɗauki ransa ita tana gida ɗauki, a'a sa iya mutuwa gaba ɗaya saboda ka sai dai ta je daban shi ya je daban, an yi dabara kenan. Kaji wannan jahilci ne, rashin sanin addini ne. Saboda haka dai tsara iyali ya halatta, iyakance iyali bai halatta ba. To shi kansa tazarar haihuwar haƙi ne na mata da miji, haƙi ne nasu, ba ta isa ta yi ba da saninsa ba, kuma bai isa ya tilasta mata ba ta da ra'ayi ba, domin shi ɗan haƙinsu ne su biyu. Shi yasa yanzu akwai wani abin da mata suke mara kyau, musamman zawarawa, wai idan za ta yi aure to sai ta ɗauki lokaci tana shan maganin fulani, kada ta je daga zuwa ta haihu ba ta san halinsa ba. Wannan haramun ne, zalunta sa ne. Abinda za ki yi bincike tun kafin ya aure ki, mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba? In kina shakkun kirkinsa a fasa auren, ba wanda ya ce sai kin aure shi. Amma ki zo kina zalunta sa, kila shi yana son haihuwa ke kuma kina tashin maganin fulanin bai sani ba? Wallahi akwai wanda suke wannan, da yawansu, musamman wannan ƴan bariki-bariki. Sai kaga in ta yi aure wanda sai ta yi shekara biyu uku ba ta haihu ba, wai tana kiwon halinsa ta ga matsolo ne ko kuwa ba matsolo ba, mai zafin rai ne kuma bai zafin rai ba, in ta gamsu gidan zama ne to sai ta fasa. To wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne, kuma kin shiga haƙinsa sai Allah ya tambaye ki. Allah ya samu dace.
Tambaya ta ƙarshe, menene hukuncin ciyarwa ga mai shayarwa? Misali, macen da ta haihu cikin azumi yanzu zai zama bata gama shayarwa ba har wannan azumin ya zagayo, shin za ta iya cewa
bayan Allah abinda na sha fada don Allah mu rika ba abinda Allah halice mu saboda shi muhimmanci? Yanzu idan kun kalli rukunin musulunci guda biyar, kalmar shahada dai mu a matsayin mu nan musulmi, ƴaƴan musulmi, ba ma da buƙatar sai mun yi mu shiga musulunci, a musulmi muke. Kalmar shahada sai dai a cikin tahiyya ko kiran sallah maimaita ta. Sannan zakka, mutum nawa yake da kuɗin zakka? Aikin haji, nawa yake da kuɗin zuwa aikin haji? Kenan a rukunin musulunci biyu muke. Sallah sai azumin shekara shekara, to wai shi ma dole sai an yi ma'azumin kwane-kwane. Duk mazhabobin nan guda hudu, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, fatawassu qatibatan, sun ce da mace mai shayarwa da mai juna biyu ya halatta ta sha a cikin azumi amma ta rama in azumi ya wuce. Wannan shi ne fatawar duk mazhabobin nan guda hudu. Akwai athar daga Abu Huraira da Abdullahi dan Umar, suna ganin mace mai juna biyu in ta ji wa abin da yake cikin cikin ta tsoro, ko mai shayar wadda in ta yi azumi jinjiri ba zai samu ruwan mamanta ya sha ba, to suna ganin hukuncin ta hukuncin tsohon da ba zai iya azumi ba kwata-kwata, ko marar lafiya wanda ba zai warke ba da ainihin tabbatar wa likita, ma'ana sai dai su ciyar ba za su yi azumi ba. To ni abinda kullun nake faɗa, in dai za ta iya azumin nan, wallahi ko dan ta fita sabani, ai ba a ce in kin tashi ramuwa duk sai kin jere su gaba ɗaya ba, kin sha azumi goma ko biyar a ramuwa za ki iya biyu ki huta, ki ɗaya ma ki huta, ki uku ki huta, har ki rama abinda ake binki. Amma yanzu ke za ki so a ce in mai haihuwa shekara shekara ce, yau ciki gobe goyo, shikenan ki ta ciyarwa har rayuwar ki ta ƙare, baki azumi ba, me alfanun wannan? Wallahi wai sai ka ji wai har mata akwai mai tambaya fa, wai akar makalla, to yanzu wacce ta yi jinin al'ada a cikin azumi ciyarwa za ta yi? Ka ji wai jinin al'ada, saboda tabara da san bagas so take a ce shikenan kawai ta ciyar a mamadin azuminta. To ni gaskiya duk wacce ta kira ta tambaye ni tana da juna biyu, wai ya sai ce eh ya halatta ki sha azumi in ya wuce sai kira ma, shikenan. Eh malam wallahi ina shayarwa in nayi azumi duk sai maman na zama jinjiri bai samu ruwa ba, sai eh ba matsala ki sha amma azumi wuce sai kira ma, shikenan. Haka za ta dunga rayuwa ba azumi bayan Allah? Azumin a dunga yi masa dungushe? Gaskiya ba daidai bane ba. Allah ya samu dace. Haka za mu za, to ƴan uwa za mu takaita akan wannan tambayoyi. Abinda muka yi daidai gamnakatar ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, abinda muka kuskure gaziyawa ce ta mu, muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren, Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya gafarta mu iyayenmu, Allah ya ba marasa lafiya musulmi lafiya, iyayenmu da suka gabata Allah ya gafarta musu wanda suke ra, Allah ya sa mu cika da imani, shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu, ka azurta su da mashawarta na ƙwarai, ƴaƴanmu mazan su da matan su Allah ka shirya mana su, Allah ka yi riko da hannayensu, ka jibanci tarbiyyarsu, marasa abin yi daga cikin musulmi Allah ya hore musu abin yi, wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantarsa.